الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادعوك إن ساركي yace ya ayyuhan nabiyyu taqilla, ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kar ka bi kafirai da munafikai. Inna allaha kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani ne kuma Allah mai hikima ne. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik, ka bi abinda aka yi maka wahayi daga Ubangijinka. Inna allaha kana bima ta'amaluna khabira, lalle Allah ya kasance mai ba da labari ne akan abinda suke aikatawa. Wa tawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah. Wa kafa billahi wakila, Allah ya isa ya zama abin dogaro ko madogara. Wannan sura, Suratul Ahzab, sura ce da aka saukar da ita a garin Madina, wadda ake kiranta Madaniya. Malaman ulumul Qur'an sun raba surorin Al-Qur'ani gida biyu, cewa akwai surori makkiya, akwai surori madaniya. Surorin da ake kira makkiya, kamar yadda wasu malamai suka faɗa, su ne surorin da aka saukar da su kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya koma Madina. Ko da ba a garin Makka suka sauka ba, ana kiransu makkiya. Surorin da ake kiransu madaniya su ne surorin da aka saukar da su bayan manzon Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Ko da ba a Madina suka sauka ba, wannan su ne madaniya. Azance daga cikin zantukan wasu malamai, wannan sura madaniya ce. Kuma akwai alamomi da ake gane waɗannan surorin makkiya ne, waɗannan surorin madaniya ne. Alamomin da ake ganewa, duk surorin da aka fi magana akan kafirai ko aka fi magana akan tauhidi ko suka fara da ya ayyuhan nas, to mafi yawancin surori ne makkiya. Sannan duk surorin da suke magana akan muminai ko suke magana akan munafikai ko suka fara da ya ayyuhal ladina amanu, ko ake bayanin mu'amalat a cikinsu kamar auratayya, kamar saki, kamar zamantakewa, yawanci wannan surorin madaniya ne. Wannan su ne alamomin da ake gane makkiya da madaniya. Wannan sura, Suratul Ahzab, tana da ayoyi guda 73, kuma ita ce sura ta 33 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani. In kika faro daga Suratul Fatiha, za ki samu ita ce sura ta 33. Sannan wannan sura tana kan juz'i na 22, kuma ta sauka ne bayan suratu Ali Imran, ko kuma an saukar da ita bayan suratu Ali Imran. Daga suratu Ali Imran a jerin sauka sai wannan sura da ake kira suratul Ahzab. Me yasa aka kira ta da wannan suna suratul Ahzab? Tana da sunaye guda biyu, akwai suratul Ahzab, akwai kuma suratul Fadiha. Ana kiranta da suratul Ahzab saboda taron dangi da dandazo da mushrikai suka yi da munafikai saboda su afka wa manzon Allah da sahabbansa su gama da su gaba daya. Ana kiranta al-Fadiha saboda me? Saboda ta kunyatar da munafikai, mai kunyatarwa, mai tonan silili. ta kunyatar da munafikai ta ainihin wato tona musu asiri waɗanda suka yi taron dangi dan su gama da manzon Allah da sahabbai su ne akwai kafiran Quraishawa akwai kabilar Ghaffan akwai Yahudawan Banu Quraiza wannan su ne bangarori guda uku da suka yi taron dangi suka yarjejeniya cewa za su tashi da asuba su afkawa manzon Allah da sahabbai dan su gama da su gaba daya shi yasa ake kiran ahzab mana taro ko taron dangi ko haduwa dan a gama da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi yakin Khandaq ko kace yakin Ahzab suran nan manya-manyan abinda take magana akai abubuwa ne guda uku kuma shi yasa muka zabe ta dan mu tattauna waɗannan abubuwa guda uku dan suna da alaka da zamantakewar rayuwar mu suna da alaka da mu'amalar suna da alaka da yanayin da muke ciki abu na farko shine abin da yake dauke da sunan surar shine yakin Ahzab ko yakin Khandaq wannan yaki ne wanda aka yi wanda idan mun zo zamu da a wace shekara aka yi wannan yakin menene sababin wannan yakin wace irin nasara musulmi suka samu a wannan yakin kuma mu abin da muke so mu dauka a ciki shine nasarar da musulmi suka samu a wannan yaki da kuma matakin da yasa suka samu nasara din da irin fa'ida da albarka da natija da ta biyo bayan shi wannan yaki na Ahzab abu na biyu da wannan sura take magana tana magana akan tsarin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ma'ana tanzimul baitin nabawi tsarin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga ya tsarin gidan annabi yake ya manzon Allah yake gudanar da gidansa ya manzon Allah yake tafi da iyalansa ya iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wannan shine abin da zamu koya karkashin wannan sura dan mu ma gidajen mu su zama suna da tsari irin yanda gidan annabi yake da tsari kamar kar ya zama gidajen mu kawai haka suke a ma'ana a warwatse ya za a yi mu tsara gidajen mu ba mu sani ba a wani tsari ya kamata gidajen mu su tafi ba mu sani ba a wani tsari za mu tsara gidan mu dan mu samu nasara ba mu sani ba wani matakai ya kamata mu dauka dan mu samu nasara a zamantakewar mu ba mu sani ba kar mu tafi haka domin abin da yasa za mu rakkaza za mu tsaya akan wannan saboda wani abu da muka kula da shi a yanzu mafi yawanci da yawa maza suna da'awar ba sa jin daɗin zama da matansu kawai dai suna zaune ne domin kar su rabu da su da yawa mata za su yi ba sa jin daɗin zama da mazajensu kawai suna zama da su ne saboda zaman 'ya'yansu wannan shi ne zaman da ake mafi yawanci abin da ke faruwa ke kuma duk wanda yake bibiya yake bincike zai gane haka alhali kuma shi gida Allah maɗaukakin sarki bai sanya mana gida dan tashin hankali ko dan rashin Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku gidajenku ko ya halatta muku gidajenku don ku zauna ku samu nutsuwa to sai aka waye gari yanzu wani gidan ana zaune amma babu nutsuwa wani gidan ana zaune sai tashin hankali wani gidan ana zaune sai damuwa to me yasa gidajenmu suka canja daga yanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dole akwai dalili tunda Allah ya ce a yi aure a zauna a gida don a samu nutsuwa shi auren nutsuwa ne zaman gidan nutsuwa ne to sai zaman yanzu auren nutsuwa ne amma zaman gidan ba nutsuwa ba ne ana zaune cikin tashin hankali kullun damuwa kullun tashin hankali kullun ana cikin wani irin yanayi wannan shine yanayin da gidan da muke ci wallahi na yi hirar da yawa daga cikin mazaje suna ce mun su da su zauna da matansu a gida gwara su zo bakin titi su zauna saboda zaman gidan tashin hankali wata kuma ta ce maka ita ta gaji da zaman gidanta da akwai yanda za ta yi gwara ta bar gidan shi ya fi alkhairi wata kuma ta buɗe baki ta ce maka jin daɗin zamanta a gida shine idan mijinta ya fita waje. Amma in dai mijinta yana gida, to ba magana kuma kwanciyar hankali. Kullum sai bala'i da masifa. Akwai wanda ya taba ce mana shi da ya zauna a gidansa, wallahi gwara ya zauna a cikin jahannama. Saboda tsananin masifa da bala'i. Muka ce masa a'a, baka san jahannama ne, shi yasa ka faɗa. Amma dai saboda tsananin mubalaga, kaiwa matuƙa wajen halin da ya samu kansa ina zaune a matansa shi ya fara faɗa haka. Akwai bawan Allah da yake gaya mana, ya ce a duk duniya ba wanda yake jin tsoro irin matarsa. Ya ce domin tashin hankalinsa shine su haɗa ido da matarsa. Ya ce duk lokacin da suka haɗa ido da matarsa, to gabansu faɗuwa zai ta yi. Sai ya ta yin azkar tukun zai samu nutsuwa. Kuma shi ba zai iya rabuwa da ita ba. Ta zama masa bala'i da masifa. Kuma a duniya ba wanda manzon Allah ya ce in ka kalla za ka yi farin ciki da jin daɗi shine matarka. Allati idza nazarta ilaiha sarraka. Wanda in ka kalle ta za ta faranta maka. To shi wannan in ya kalle ta ba ma faranta masa take, ba ma bakanta masa take ba, a'a tashin hankali yake shiga. Kuma suna tare, kuma matarsa ce, kuma ya ƙi rabu da ita. To ga yamin yadda za a kazona da matarka ku yi minti 30, baka kalle ta, ta kalle ta, ya za a yi? Ashe kullum yana cikin tashin hankali. Haka wata ma za ta ce maka ita babban abin jin tsoronta shine mijinta. Mijinta ko magana ya yi sai gabanta ya faɗi. Kullum cikin fargaba take yi ta ga mijinta. Cikin tashin hankali take mijinta ya shigo gida, kuma wai mijinta ne, kuma shi ya ajiye ta a wannan gida. Kuma haka suke rayuwa a cikin wannan gidan, haka suke ta mu'amala. Ba ta so a rayuwarta mijinta ya kalle ta. Ta ce domin in ya kalle ta ita ma gabanta mugun faɗuwa yake. To haka wasu gidajen suke. Kuma a haka ake zama a gidajen, kuma a haka ake tafiyar da rayuwa a gidajen. To idan muka kalli irin wannan rayuwa, muka kalli wannan ayar, ya za a iya haɗa su. Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah ne ya sanya muku gidajenku ya zama gurin hutu cikin nutsuwa. To amma kuma mu'amala ta zama gidaje sun zama gurin tashin hankali da damuwa. To ya za a yi mu magance waɗannan matsalolin? Ya za a yi mu kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin? To shi yasa muka zaɓi wannan surar don mu karanta. Wala Allah ta zame mana matashiya, ko ta zame mana mabuɗe, ko ta zame mana mabari, yadda za mu warware wannan matsala da take damu a yanayin zamantakewarmu, domin zaman aure zama ne na ibada, zama ne na nutsuwa, zama ne na kwanciyar hankali, zama ne da ake tunanin za a samu rahamar Allah, zama ne da ake tunanin za a samu aljanna a ciki. Don haka bai kamata mu bar irin zamantakewarmu ta taɓarɓare, ta lalace, hatta kai inda ta kai wajen irin yadda wasu suke sifanta mana yanayin gidajensu. Allah ya kiyaye. Wannan shi ne abu na biyu da surar za ta tattauna a kai. Abu na uku da surar za ta tattauna a kai shi ne tarbiyya. Tarbiyya. Idan na ce tarbiyya, ya haɗa da tarbiyyar 'ya'yanmu, tarbiyyar matanmu, tarbiyyar mazajenmu. Ke kanki mace, akwai matakin da za ki ɗauka wajen tarbiyyar mai gidanki, don mace za ta iya canja mai gidansa, kamar yadda namiji zai iya canja matarsa. Wannan ƙa'ida ne, kowa zai iya canja kowa, domin shi zamantakewar aure zama ne na mu'amala, zama ne na musanya. Ka yi mu'amala da ita mu'amala mai kyau, ta yi mu'amala da kai mu'amala mai kyau. Ka taimake ta, ta taimake ka, shi ne zamantakewar aure. Ba wai shi namijin kullum shi zai ta yin ƙoƙari wajen gyara ba, a'a, ke ma akwai gudunmuwar da za ki bayar wajen gyara. Idan muka kalli za mu zo rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ga yadda matan manzon Allah suke ba manzon Allah gudunmawa a cikin rayuwarsa, tare da cewa annabin Allah ne, manzon Allah ne, masoyin Allah ne, makusancin Allah ne, Allah ne ya aiko shi, babu kamar shi a wajen Allah. Amma duk da haka mata sukan ba shi gudunmawa a wajen zamantakewa. To idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna ba shi gudunmawa a zamantakewa, to me yasa ku ba za ku ba wa mazajenku kuma gudunmawa ba? Sai dai wani lokacin ana samun shi wani namiji kuma ɗabi'a sa ba irin ta annabi ba ce. yana ganin matarsa bata isa ba, matarsa bata kai ta ba shawara ba, matarsa bata isa ta yi masa magana mai daɗi ba, matarsa bata kai ta taimake shi ta wani bangare na rayuwa ba. Yana ganin idan matar shi za ta taimake shi ta wani bangare, to kamar gajiyawa ne ko ya gajiya. Ba zai iya neman shawararta ba, ba zai iya neman taimakonta ba, ba zai iya neman gudunmuwarta ba, ba zai iya neman saka hannunta a cikin al’amura ba, yana gani kamar gajiyawa ne. Wannan ba daidai ba ne, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mana wannan bayani. Shi ya sa tarbiyya tana da matuƙar muhimmanci. Haka idan muka dawo tarbiyyar yara, musamman a wannan zamani da muke ci, kina iya ƙoƙarinki, abokai suna iya ƙoƙarinsu, kana iya ƙoƙarinka, mutanen waje suna iya ƙoƙarinsu, kana ka tsaya ka maida hankali ka dage kana ƙoƙarin janyo ‘ya’yanka, mutanen waje da abokai kuma sun tsaya sun dage sun maida hankali suna ƙoƙarin janye su. Shi dole mu san wani mataki ne na tarbiyya, kuma ya ya kamata a yi tarbiyya, kuma ya za a yi mu samu nasara a wajen tarbiyya, shi ma wannan surar za mu tattauna a kai insha Allah. Abu na ƙarshe da surar za ta yi magana shi ne tashri, ma’ana kafa wasu abubuwa na shari’a, wasu abubuwa da suke da alaƙa da shari’ar musulunci. Wannan ɓangare ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai taimake mu wajen gano illar ‘yan ƙalaƙasu, ko wajen gano illar ‘yan tasini, ko wajen gano illar ‘yan ƙur’aniyu, wanda suke ganin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai karantar da ƙur’ani, kawai ƙur’ani zai karanta, in ban da shi babu wani aiki da Manzon Allah zai yi. Manzon Allah ba zai bayani ba, Manzon Allah ba zai shar’anta komai ba, suna ganin kawai su ƙur’ani kaɗai da shi za a yi aiki, duk wani abu wanda ba ƙur’ani ba ne ƙarya ne. To idan muka zo wannan ɓangaren, shi ne za mu ji yadda ƙur’ani yake mutu raddi a kan waccan da’awa. Dan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne akan abubuwa guda uku. Abu na farko at-tabligh, abu na biyu at-tabyin, abu na uku at-tashri'. Wannan shi ne abin da aka aiko Manzon Allah da shi. To su abin da ‘yan ƙalaƙata suka ɗauka sai suka ɗauki ɓangare ɗaya kawai, shi ne at-tabligh ɗin. Kawai Manzon Allah ya faɗi Ƙur'ani shi kenan ya koma. Ba sa kallon ɓangaren at-tabligh litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, ba sa kallon ɓangaren Manzon Allah ya zo ne don ya yi bayanin Al-Qur'ani. Wannan wani ɓangare ne mai zaman kanshi. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas, wannan bayanin ba sa ganin wannan, ba sa kallon wannan ɓangare. To wannan wani abu ne mai zaman kanshi. Abu na biyu shi ne inda ba sa kula a tashri'i, cewa Manzon Allah ya zo ne shi ma ya kawo waɗansu shari'o'i na musamman wanda wala'allah babu su a cikin Al-Qur'ani. Ba wai kawai ya isar da Qur'ani ba ne, a'a, bayan ya isar da Qur'ani to ya yi bayanin Al-Qur'ani, bayan ya yi bayanin Al-Qur'ani ya shar'anta wasu abubuwa na shari'a wanda wala'allah waɗannan abubuwan babu su a cikin Al-Qur'ani. Idan muka zo za mu gani abubuwa da dama wanda suka tabbata a cikin sunnan Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma babu su a Qur'ani, kuma shari'a ne. Dan Manzon Allah musharri' ne, Manzon Allah ya zo da shari'a. Duk abin da Manzon Allah ya faɗa, in dai wannan abin ya inganta, to wannan abin ya zama shari'a. Shi yasa idan muka zo za mu ƙara faɗaɗa bayani akan at-tabligh da at-tabyin da at-tashri', kamar yadda duk wannan aikin Manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To waɗannan su ne manya-manyan gurare wanda surar nan za ta yi mana magana a kansu insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi. Wani annabi ake nufi? Ya zo da alif da lam, ya nuna dai wannan annabin da kuka sani da shi ake nufi. Wane ne shi wannan annabin? Shi ne Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabin wanda aka sani, shi ne Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi. Wannan gaɓar magana tana daga cikin guraren da Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai a ce ya ayuhan nabiyyu, wannan dalili ne da yanda yake nuna girmamawa da mutuntawa da karramawa da Allah madaukakin sarki ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya kira shi da ya ayuhan nabi, ya kai wannan annabin. Allah bai kira shi da sunan shi ba, saboda girmansa da darajarsa da matsayinsa da kimarsa da Allah madaukakin sarki yake gani, sai ce ya kai wannan annabi. Amma mun gani a gurare da dama a cikin Alkur'ani, yawanci annabawa da manzanni in Allah zai kira su, Allah yana kiransu ne da sunansu baro-baro. Allah yakan ce ya Nuhu, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Shu'aibu, ya Salih, ya Hud, ya Lut. Amma idan ya zo kan manzan Allah sai ce ya ayyuhan nabi, ko ya ce ya ayyuhan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kai wannan annabi, ya kai wannan manzo, saboda girmamawa da Allah madaukakin sarki yakan yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda wani ke cewa wa damma ila husman nabi ila ismihi, Allah madaukakin sarki ya hada sunan manzan Allah da sunansa. Idza imana idza qala al muadhdhin fil khams ashhadu, idan mai kiran sallah yazo a kalma ta biyar in yace ashhadu an la ilaha illa Allah, sai yace ashhadu anna muhammadan rasulullah. Aga yanda Allah yake hada sunan shi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya sifanta manzon Allah da wasu sifofi da Allah ya sifanta da su, duk da cewa sifa ta manzon Allah ba irin ta Allah bace. Allah madaukakin sarki yana daga cikin sifofin Allah raufur rahim, ya sifanta manzon Allah da raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min
anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum,
na'am,
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله ما سرك يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم, حقيقة وانا منذو يازو لغا عزيز عليه ما عنتم, دو أبن دي يكي موكو وحالا ويكي ساكو شدت أناني, wannan abin yana zama wani abu mai girma a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne a tare da ku. Bil mu'minina raufur rahim, manzon Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne ga mu'minai. Ka ganin sai Allah ya sifanta shi da raufur rahim, kuma sifa ce ta Allah raufur rahim dan ya nuna maka yadda Allah yake kauna, yake nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Shi yasa yana daga cikin alamar girmamawa da Allah yake wa manzon Allah, Allah baya kiran shi da sunansa. Har malamai suka ce Allah bai taɓa kiran annabi da sunansa ba, kira ya ce ya wane, Allah bai ba. Amma dukkanin annabawa da manzanni Allah ya kira su da sunayensu, sai ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi ittaqillah, annabi ka ji tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah. Malamai suka ce babu wani wanda ya fi jin tsoron Allah fiye da annabin Allah, kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari, wanda waɗansu mutane guda uku suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ba su labari yadda manzon Allah yake ibada. Ɗaya daga cikinsu ya alƙawari ya ce ya daina cin abinci zai ta yin azumi har abada. Ɗaya daga cikinsu ya alƙawari ya ce ya daina bacci zai ta yin sallolin dare har abada. Ɗaya daga cikinsu na uku ya alƙawari cewa ya daina aure zai ta yin ibada. Manzon Allah da ya fito ya tambaya waɗannan mutane da ya kawo, aka ba manzon Allah labari. Manzon Allah ya ce inni la asqakum wa akhshakum lillah, yace ni na fi ku jin tsoron Allah. Shi yasa babu wani wanda ya kai manzon Allah jin tsoron Allah. To me yasa Allah ya ce masa ya ji tsoron Allah, duk da cewa ya fi kowa jin tsoron Allah? Menene dalili? Shi ne malamai suka yi maganganu kusan har guda biyu. Wasu malaman suka ce abinda yasa Allah madaukakin sarki yace ji tsoran Allah saboda ai Allah shi ya halicce shi umarni ne daga na sama zuwa na ƙasa tunda Allah shi ya halicce shi yana da dama yace masa ya ji tsoran Allah ma'ana ya dora akan tsoran Allah da yake da shi ko ya tsaya akan tsoran Allah ya dawwama akan tsoran Allah har iya rayuwarsa shine magana ta farko wasu malaman su ce abinda ake nufi shine at-tabatu ala taqwallah to amma dan Allah ka tabbata kan jin tsoran Allah kar ka yadda ka tabbata kan jin tsoran Allah har abada kuma ka ƙara jin tsoran Allah haka wasu malaman su faɗa suka ce kamar yanda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi ya kuma su imani ku imani da Allah an ce ya kuma su imani ai magana ta ƙare sai kuma aka ce kuma ku imani da Allah masu imani ne kuma su imani da Allah ma'ana su tsaya su tabbata akan wannan imanin kar su koma baya game da imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah to me ake nufi da tsoron Allah idan an ce tsoron Allah menene tsoron Allah Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa ya kawo magana Talib ibn Habib Allah ya kare yadda a gare shi Talib ibn Habib yake cewa abinda ake nufi da tsoron Allah at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah shine kai aiki wajen yi wa Allah biyayya duk aikin da zaka yi a musulunci ka tabbatar da wannan aikin ka biyan da Allah ya ce ayi ka yi wa Allah biyayya a cikin wannan aikin da zaka ala nurin min Allah kuma karkashin daga hasken Allah madaukakin sarki ko daga umarnin Allah tarju thawaballah kuma kana kauna kana fatan zaka samu lada a wajen Allah madaukakin sarki yace wa anta turuka ma'siyat Allah kuma ka bar saban Allah ala nurin min Allah makafata azab Allah makafata azab Allah kana mai jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine tsoron Allah ka bi Allah ta hanyar abinda Allah ya shar'anta maka ka ne sanci saba wa Allah ta hanyar abinda Allah ya hana ka kana bin Allah ne saboda kana fatan zaka samu lada a wajen Allah kana barin saban Allah ne saboda kana jin tsoron kar ka hadu da azabar Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa suna bauta wa Allah ne a matakai guda biyu fatan su samu rahama a wajen Allah tsoron su guje wa azabar Allah sabanin yan bid'a wasu na ce aisha suna bauta wa Allah ba dan wuta ba dan aljanna ba ha kawai suke yi idan aljanna ne ba za su ba idan dan wuta ne ba za su ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne ana bauta wa Allah ne saboda sa tsammanin za a samu rahamar Allah kamar yadda ake nisantar saban Allah saboda jin tsoron haduwa da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ake nufi da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa abin da ake nufi da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine ganin kwarjinin Allah da jin girman Allah a zuciyarka da kuma tanadi da shiri saboda haɗuwa da Allah ranar gobe alkiyama da kuma guje wa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana da yin abin da Allah yake so wannan shi ne tsoron Allah wasu malaman suka ce abin da ake nufi da tsoron Allah shi ne mutum ya sanya wani karo tsakanin shi da azabar Allah ta yadda zai iya tsare kansa ba zai fada cikin azabar Allah ba ta hanyar yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana suka ce wannan shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wasu malamai suka faɗa Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya ce ai abin da ake nufi da tsoron Allah ittaqillaha bi ta'atihi ka bi Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya wa ada'i fara'idihi da kuma yin abin da Allah ya wajabta maka wa wajibu huquqihi alayka da kuma sauke haƙoƙin da Allah ya wajabta a kanka wal inti'ai amma harimihi da kuma hanuwa daga abin da Allah madaukakin sarki ya haramta wantihaki hududihi da kuma hanuwa daga iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar ka ji tsoron Allah wannan shine ma'anar ka ji tsoron Allah ba da bazda ta wannan umarni ne ga annabi amma ba annabi kadai ake nufi ba ana nufin hadda al'umma wajen abinda suka zo da shi na san zuciyarsu ko wanda ya saba wa ka'ida ta musulunci ko ta bangaren wata mu'amala su wanda bata dace ba wal munafiqina da munafiqai anan Allah madaukakin sarki ya ce kar abu kafirai ana nufin kar abu kafirai hissi kar abu kafirai ma'anawi me ake nufi da kar abu kafirai hissi ma'ana duk wata dabi'u da waɗansu halaye da wata shiga da wata kamanceceniya irin ta kafirai irin ta arna kai musulmi karka irin wannan wannan shine karka bi kafirai ta bangaren dabi'unsu da halayensu da shigarsu da kamanninsu musulmi karka yi wannan sannan karka bi kafirai ta bangaren aqidarsu da kudurunsu aqidarsu ta kafircewa Allah kudurunsu na kafircewa Allah na kin abinda manzon Allah ya zo da shi kar ya zama kana dauke da wannan kudurun sannan karka bi kafirai ta bangaren addininsu karka bi su wannan bangaren ta kowane bangare to ashe musulmi ba wai kawai ya zama musulunci a zuciyarka ba tare da zahirinka ba wasu tunaninsu in dai aqidarsu aqida ce ta musulunci to dabi'unsu da halayensu in sun dace da dabi'un kafirai wannan ba matsala ba ne wannan ce ta sa zaka ga da yawa musulmi suna kwaikwayon kafirai ta bangaren mu'amala da al'adu har da shiga ma gaba daya musamman a wannan zamani da ake ciki sai kaga abubuwan da kafirai suke zuwa da shi yana zama yayi ta bangaren suturarsu ta bangaren dabi'unsu ta bangaren halayensu ta bangaren shigarsu kai hatta ta bangaren bukukuwansu yanzu abin ya zama na al'ada ne abin yayi yanzu ya zama irin yanda kafirai suke bukukuwa haka musulmi suke bukukuwa irin yanda kafirai suke shiga a gurin biki haka musulmi suke shiga a gurin biki irin yanda kafirai suke haduwa su murna akan wani abu haka musulmi suke haduwa su murna akan wani abu irin yanda kafirai suke ibadojinsu a guraren ibadojinsu da irin kayan da suke ibadoji a guraren ibadojin haka musulmi suke ibada su a guraren ibada su da irin kayan da kafirai suke ibada to ina magana fadan Allah wala tujayil kafirin kar abu kafirai to da ka dole sai mun ji tsoron Allah mun gyara hatta ku zo ku yi biki irin na kafirai kun yi biyayya ga kafirai ya kamata kai musulmi kai irin naka bai kamata kai irin na kafirai ba kowa ya riga ya gani a ko ina yanzu a kasar nan ya zama irin bukukuwan da ake kiyaye kuma duk inda ka je haka ne musamman wanda suke da hali wannan shine dalilin da yasa da yawa daga cikin event center da ake budewa a yanzu a garuruwan mu abin da yake faruwa kenan yawanci barnar da ake a irin waɗannan guraren yafi alkhairin da ake sharrin sa yafi alkhairin sa domin nan ake haduwa idan za a yi biki wala Allah ma kafin akai ga daura aure zaka ga ita wadda za a aura din tayi wata irin shiga ba inda ba a gani a jikinta iyayenta ma sun yi irin wannan shigar yan kawayenta ma sun yi irin wannan shigar kuma ga maza ga ango ga abokan ango kuma ya rage ana gogo daurin aure ko jibi daurin aure za a je a kama wannan idan santa din iyaye su rawa a gaban surukansu surukai su rawa a gaban iyayensu amarya ce rawa a gaban baban mijinta baban mijinta ya rawa a gaban ita amaryar haka uwar amarya ce rawa a gaban mijin yarta haka shi ma mijin da ya rawa a gaban uwar wanda zai aura abinda ake kenan kuma da wata irin shiga mummuna wannan dabi'u ne na kafirai dabi'u ne na arna kuma ƴaƴan musulmai sune suke irin wannan abubuwa wanda shine abin takeici kuma duk wannan abin da za a yi fa za a yi ne kafin a kai ga daurin aure kuma Allah kadai ya san barnar da za a irin wayannan guraren kuma yanzu abin ya zama jiki ba a jin komai barnar ta zama an saba da ita har an waye gari in ma ana yi ba komai bane wasu ma idan suna yi ba komai suke ji ba wanda shine biyayya ga kafirai shine tasiri da suke a cikin wayannan bangarori kuma abin takeici yanzu a wannan taron a wannan wurin a wannan bikin maiwa a gaban iyayen amaryar za ta kama hannun angon ko angon ya kama hannun amaryar kuma fa gobe daurin aure ko jigo daurin aure in an ji wannan dina din iyaye ma da su ake rawa a gaban fa babar amaryar angon zai kama ta kuma ta san ko gobe daurin aure ita ma amaryar ta kama angon kuma gobe daurin aure ko ba abin da za su ji kamar an daura aure kamar an bashi wannan shine abin da yake faruwa akwai wani bawan Allah na san shi mun yi aiki da shi amma irin waɗannan mutanen ne wanda su ba san addini ba kawai ran nan sai naga ya turo min wani hoto ta WhatsApp hoton wani saurayi ne da wata budurwa saurayin ya runguma budurwar haka ya turo min hoton babban mutum ne na dauka ko irin kuskuren nan ne yayi ba tare da ya sani ba kawai can sai naga boye tsin shi ya shigo ina kunnawa ina sauraro sai ce da Allah malanka taya ni murna hoton yata ce na turo maka da wanda zai aure ta saura sati biyu daurin aure uban kir ya turo mu shi saurayin ya runguma yar sun dauki hoto irin free wedding ya runguma ta haka kuma shi uban shi ya turo mu kuma shi yake ga mu wai in taya shi murna yarsa ta samu miji saura sati biyu daurin aure saura sati biyu kuma yana kallo yana jin dadi suka yi hoton kuma aka tura masa kuma yake turawa duk wanda ya sani a cikin wadanda ya sani har da malamai masu da'awa da taya shi murna saura sati biyu daurin aure ko musulmi ne fa wannan haka muka samu kanmu baya jin komai baya tunanin kafin sati biyun nan auren za a iya fasawa kuma wa ya gaya masa ya halatta dan saura sati biyu har su wannan abu kuma yaran da za su yi wannan abin suna yadawa in aka ce sun yi wani abu da ya fi haka ba za a yi musu ba ni naga wani abu da ya faru wata ta taba kira na karfe 11 da rabi na dare take min tambaya ɗaliban mu ce ta ce malam yanzu ga ni da wanda zai aure ni saura sati ɗaya har ma an kawo sadaki an ji komai amma ba daura aure ba malam yanzu zaman da muke ya nemi cewa ya halatta yayi mu'amalar auratayya ne tunda ya bada sadaki amma ba daura aure ba ni kuma na ce masa bai halatta ba shine yace wai in kira duk malamin da zan kira in tambaye shi dan in tabbatar da ya halatta kuma idan na kira na sa hands free to yanzu malam muna tare da shi na kira ka malam tsakani da Allah ya halatta ko bai halatta ba na ce mata bai halatta ba saboda ba daura aure ba domin sadaki dan an bayar wannan ba wani abu ba shi yake nuna ya halatta kai mu'amalar auratayya da ita ba ɗaya ne daga cikin abubuwa ba a shaida an zauna an yi siga an daura akwai rukunan da ba su cika ba ba a yi siga ba ba a shaida ba kuma a al'adance ba matar ka bace dan yanzu idan ka mutu ba za ta gaje ka ba kai ma idan ka mutu ba za ka idan ta mutu ba za ka gaje ta ba idan ka mutu ba za ta gaje ka ba to taya za a yi ka ce kuma yanzu matar ka ce shikenan Allah ya kaddara dai abun bai faru ba to maganar da ake a yanzu bai aure ta ba yanzu na san ta auri wani ma ƴaƴansu biyu karshe Allah bai kaddara an yi auren ba to yanzu da ya yi wannan mu'amalar da ya fita da rayuwar wannan shine abin da ake tunani amma mu an ɗauki abin wani abu ne kamar mai kyau na al'ada har ma an riga an saba da irin wannan abin ba a jin komai wannan ba karamar illa ba ce ya kamata iyaye su ɗauki mataki akan bukukuwan aurar da ƴaƴansu a matsayinki na uwa dole ne ke zama mai tarbiyya dole ne ke zama mai kulawa kar ki yadda wajen bikin ƴarki a irin waɗannan abubuwa kar ki yadda ki bada dama ƴarki ta dinga irin waɗannan abubuwa domin haramun ne ba a kai ga ɗaura aure ba haka kuma su ma ƴan matan idan auren su ya zo ji tsoron Allah ji tsoron Allah kar su yadda a dinga irin waɗannan abubuwan da su kafin a ɗaura aure wannan ɗabi'u ne na kafirai ɗabi'u ne na banza wanda za a zo a kama ibn sanda wani gurin sai ka ji idan an kama awa biyu kadai amma sai ka ji naira miliyan 2 kuma ba abinda za a yi in ba barna da sabon Allah a gurin ba kuma an zo an kashe kuɗi naira miliyan 2 an kama gurin dan ai kada kada da rere an zo an ce mafi karancin sadaki naira 180 amma ana fita da jijiyar wuya ai yayi yawa ai yayi kaza amma an zo an kama gurin da za a yi sabon Allah a naira miliyan 2 cikin awa wato rayuwar sai ta zama kamar ajiye ake tafiyar da ita ana ta surutu akan dole a rage sadaki amma kuma abin da ake kashewa a wajen bikin ya zama linkin balinkin na abin da ya shafi sadakin za ka ga wani talaka ne da kyar ya samu ya yi auren amma in an zo bikin dole ne sai an je an kama guri anyuwan nan barna din anyuwan nan dina din ko anyuwan nan dijam ko wani abu wanda bai kamata ba shi yasa yana da kyau mu ji tsoron Allah kar mu koyi da dabi'un kafirai kar mu koyi da dabi'un arnamu musulmai ne muna da al'adunmu muna da dabi'unmu muna da halayenmu mu tsaya akan al'adunmu da dabi'unmu wanda ba saba mu musulunci ba kar mu yadda mu je mu aro al'adu da dabi'u na arna mu zo mu shigar da shi a cikin dabi'u da al'adu na wallahi karshe abin zai zame mana wahala zai zame mana matsala zai zame mana tashin hankali sai yasa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kar abu kafirai ta kowane bangare babu laifi abu kafirai ta bangaren kwarewa akan wani abu na duniya suna da kwarewa akan wani ilimi wanda zai taimaki al'umma na ci gaba wannan aje a koyo wannan ilimin ba laifi ba suna da kwarewa ta bangaren wata fasaha ai musu biyayya a koyo wannan fasahar ba laifi ba ne suna da kwarewa ta bangaren zamantakewar wani abu na rayuwa a zauna da su a koyi wannan kwarewa wannan ba laifi ba ne amma biyayya akan addininsu biyayya akan miyagun ɗabi'unsu da shiga irin tasu da halayensu wannan haramun ne bai halalta ba Allah madaukakin sarki ya ce wala tudil kafiri kar ku ba ainihin wato kafirai wal munafiqina kuma kar ku bi munafiqai a cikin abin da suke akai na barna wannan sawa'ul munafinci na i'tiqadi ko munafinci amali abinda yake da munafinci i'tiqadi shine mutum ya kudirce munafinci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci a zahiri ya zama a zuciyarsa yana dauke da wata mummunan aqida kamar irin shi an ci zagin sahabbai suna dauke da wannan amma a zahiri su nuna muku aisu suna san sahabbai irin wannan abin da zaka kudirce a zuciyarka sabanin abin da zaka fada wannan munafinci ya zama abin da kike fada mai kyau haka kike kudirce da kyawun wannan abu sannan kare zama kuma kina koyi da munafiki kina bin munafikai munafinci na aiki shine munafincin da aka saba kije gurin wannan kice kaza kije gurin waccan kice kaza kije gurin waccan kice kaza dan ki bata tsakanin su dan ki haifar da fitina dan ki haifar da rigingimu dan ki kawo matsala wannan haramun ne karki irin wannan aikin sannan karki biyayya akan wannan inna Allah kana aliman hakima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne Allah masani ne hakima Allah mai hikima ne ba abinda Allah bai sani ba komai Allah ya sani ya san farko ya san tsakiya ya san ƙarshe kuma ilimin Allah yana tattare da hikima domin Allah madaukakin sarki iliminsa ba ilimi ba ne wanda yake yin abu wanda bai sani ba duk abinda Allah madaukakin sarki ya yi yana sane wanda abu kuma akwai hikima a ciki shi yasa duk abinda zaki ki rinka tunanin Allah yana sane da ke karki wani abu ki dauka Allah bai san abinda yake ciki ba ko Allah bai san halin da yake ciki ko Allah bai san abinda kike yi ba wannan kuskure duk abinda zaki ki san Allah yana sane da ke idan kina cikin wani irin yanayi na damuwa ki san cewa Allah yana sane da ke ki koma ga Allah Allah yana sane da ke kuma Allah zai kawo miki dauki haka idan kina cikin wani ne na walwala ki san Allah yana sane da ke kuma Allah zai kawo miki dauki a cikin wannan abin hakima Allah madaukakin sarki mai hikima Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abinda aka umarce ka daga ubangijinka menene aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an saukawa da manzon Allah alqur'ani alqur'ani wahayi ne wanda yazo ta hanyar mala'ika jibril to Allah manzon Allah kabu wannan wahayi yana daga cikin abinda aka shar'anta masa shine sunnarsa yadda alqur'ani ya zama shari'a haka sunna ta zama shari'a yanda aka ce kabu wahayi na alqur'ani haka za ka bi wahayi na sunna shi yasa manzon Allah shi zo da alqur'ani manzon Allah shi zo da sunna kuma an umarce mu bi alqur'ani an umarce mu bi sunna kar wani ya ce miki an ce wata bi ma yuha ilaika min rabbik kawai alqur'ani ake bi a'a yanda alqur'ani yake wahayi haka sunna take wahayi wanda zamu kara bayani nan gaba gaba abinda akai maka wahayi daga ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle allah madaukakin sarki mai bada labari ne akan duk abinda kuke aikatawa ma'ana abinda ake nufi anan duk abinda kuka aikata mai kyau ko mara kyau Allah zai bada labari babu wani abu da zaki aikata a duniya wanda Allah ba zai baki labarin ki aikata wannan abu to da haka mutum sai ya san me ya kamata ya aikata me ya kamata mutum ya aikata malamai suna cewa ki yi kokari ayyukan alkhairin ki su fi yawa akan aikin sharri kar ki yadda sharrin ki yafi yawa akan alkhairi ba wani wanda baya da sharri a rayuwa babu shi shi yasa daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake buɗe magana da shi shine wa na'udhu billahi min shururi anfusina Allah muna neman tsari daga sharrin kawunanmu menene sharrin kai shine saban Allah kowa yana da shaddan kowa yana sabawa Allah amma abin da ake so ki zama ki yi kokari aikin alkhairin ki yafi sharrin ki yawa idan ayyukan ki na alkhairi suka fi sharrin ki yawa to zaki samu rahmar Allah subhanahu wataala malamai suna cewa wai musulmai za su je wa Allah ranar tashin alkiyama da matakai guda uku wannan musulmai ake magana musulmai ba kafirai ba akwai musulman da za su je wa Allah aikin alkhairin su yafi na sharrin su yawa da yiwa zai je wa Allah yayi aikin alkhairi 60 yayi sharri 40 kun ga alkhairi yafi sharri yawa to wannan kai tsaye dan aljanna ne akwai wanda zai je wa Allah sharrin yafi alkhairin yawa me yiwa yayi sharrin 60 yayi alkhairin 40 to wannan kuma sirrin gida biyu akwai waɗanda Allah zai kalle su haka kawai yace na gafarta muku ku shiga aljanna akwai waɗanda kuma za a azabtar da su gurgurdan wannan abin da suka aikata na sharri karshe su ma dai za a fitar da su a shigar da su aljanna akwai waɗanda za su je wa Allah 50-50 yayi alkhairi 50 yayi sharri 50 ba wanda ya rinjaye wani wannan su ne 'yan tozalla a rafi wanda za a ɗan ajiye su su ma ƙarshe dai za a ce su tafi aljanna to kaga Allah maɗaukakin sarki mai rahma ne shi yasa manzon Allah yake cewa kowa zai shiga aljanna sai wanda yake kowa zai shiga aljanna sahabbai suka ce waye zai ki manzon Allah ya ce wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba mun shi yake a ce wai duk kin fita daga cikin waɗannan abubuwa guda uku kin je kin yi aikin da zaki dawwama a cikin wutar jahannama wannan ba ƙaramin lalacewa ba a ce alkhairin ma bai yawa ba a'a sharrin ma kuma ba ma ki mutu akan musuluncin ba ba ki mutu da imani ba a'a kin mutu akan shirka kin mutu akan tsafi kin mutu akan kafirci ƙarshe ki je ki dawoma a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye wanda ya kamata ki yi kokari ki zama ajin farko shine wanda alkhairi zai yawa kuma abin mamaki ki zama ajin farko abu ne mai sauki domin hanyoyin samun lada da yawa ya fi hanyoyin samun zunubi yawa abubuwan da zaki ki samu lada mai yawa ya fi abubuwan da zaki samu zunubi mai yawa duk wanda zunubin shi ya fi alherinsa yawa wannan ba ƙaramin lalacewa ba domin abubuwan da zaki ki tara lada mai yawa zai wahala ki wani zunubi da zaki samu zunubi irin wa domin zunubi zaki iya yin ɗaya a baki ɗaya shikenan amma akwai aikin ladan da idan kika yi ɗaya bayan ɗayan a mai da shi goma bayan goman a mai da shi 700 bayan 700 a yi karɓanya wa linkin balinki akwai abin da mutum zai yi guda ɗaya ya samu lada da ta kai girman dutsen Uhudu dutsen Uhudu ya kai tafiyar kilomita 7 amma ba wani laifi da zaki guda ɗaya ki samu laifin da ya kai tafiyar kilomita 7 ashe hanyoyin samun lada suna da yawa to amma sai ga saboda lalacewar musulmi da rashin damuwarsa da addininsa duk waɗannan hanyoyin ta yi biris da su ta watsar da su ta zo ta kama wani abu wanda zai tara mata laifuffuka masu yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yana da kyau mu ji tsoron Allah, mu sani duk abin da muke aikatawa Allah zai ba mu labari. To mu yi kokari mu aikata alkhairi domin labarin da za a bayar namu ya zama ainihin wato labari ne mai kyau, ta hanyar komawa ga Allah da dogaro ga Allah da tsayawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sha Allah ya ce watawakkal ala Allah, ku dogara ga Allah, ka dogara ga Allah, ki dogara ga Allah, wa kafa billahi wakila, Allah ya isa ya zama madogara. Ina gani kaman lokaci yayi, idan Allah ya kai mu gobe za mu maimaita wannan ayar, sannan ne bayanin me ake nufi da tawakkali, nawa ne rabe-raben tawakkali, kuma me za a yi a ce mutum ya dogara ga Allah, me za a yi a ce mutum bai dogara ga Allah ba. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladar. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladar.